吧唧，没样口呀。Duk da yake dai babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta so mu daukar matakan sasantawa da daya jigonta gwamnatin jihar Rivers ne su muke to amma ta ce akasarin sharuɗin da ya gindaya na sulhun ba za su yi ba a halin yanzu. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu haka dai jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya tana wani yunkuri na sasantawa da gwamnatin jihar Rivers da ke kudancin Najeriya Nyesu Muike, wanda ya ja daga tun sa'ad da ya sha kai a zaben fidda gwani na shugaban kasa na jam'iyyar, har yana barazanar taimakawa wajen faduwar jam'iyyar a babban zabe mai zuwa. A baya-bayan nan jam'iyyar ta gudanar da taron shugabanninta, inda kuma ta kada kuri'ar amincewa da ci gaba da jagorancin shugabanta na kasa Iyoce Aiyo, tare da kin amincewa da ɗaya daga cikin bukatu da sharuɗin wike na sasantawa. To sai dai kuma a lokacin zaman shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar Walid Jibrin ya bayyana yin murabus daga mukaminsa, wanda ya baiwa mataimakinsa Adolphus Wabara daga kudancin ƙasar damar ɗarewa kan mukamin. Walid Jibrin ya ce ya yi hakan ne domin samun maslahar rikitar da jam'iyyar ke fuskanta.
Mulki na Allah ne, duk abin da ya faru ga mutum ya tsaya ga Allah. Wannan abin da na yi na fannin wannan shugaban amintattu Allah ya sa shi ne mafi alheri a gare ni. Dalilina ni mai son zaman lafiya ne, ni mai son haɗa kai ne, ni mai son jam'iyyarmu gaba ne. Kada mu yadda mu samu saɓani a cikinmu. Yanzu ga shi ana ta rikici da maganan wannan wike da maganan shi chairman namu na party, suna cewa dole ya sauka. To shi kaman a yanzu ba ɗauki wata mataki na saukansa ba. To ni a nawa nake, inda nake kani yanda burkin nan namu na PTP duk na 'yan Najeriya ne. Kowane 'yan Najeriya ya kamata ya samu daman sa bakinsa a mulkinmu na fatinmu. Kada mu yarda mu yi wani abu wanda za mu keɓe waɗansu mutane. Da fi haka na ce, to in haka ne ni innan saboda zaman lafiya haɗa kanmu jama'a Najeriya ɗin nan ya zama ɗaya, ko ina a samu wani mai mukami irin namu. To akwai chairman namu gudan da same zone muke.
Oh, wato ma'ana sanata Walid Jibrin, idan yanzu tun da ka aje wannan mukami ya nuna yana da gabun da zai sa jam'iyyar a ce an raba mukamai a sassa daban-daban na ƙasa kenan.
Wannan zai zama dilas dunna ne na bari yanzu. Ni wannan shugaban na PDP a mitattu ina ne za kai shi yanzu? Bayan da za kai shi wajenmu kuma idan akwai nasarar sama yana wajen ko? Kuma shugaban ƙasa insha Allah zai samu nasara shi a ciko. Kaga wannan alama sai su yi daɗi, kamar yanzu suna tsalle ana mini waƙa ana ganga a cikin wajen mitin cewa abinda na yi na zama ɗan Adam, na zama mutumin Allah mai ganin abinda ya kamata a yi, rigiman ba na so a ci gaba da ni. Irin waɗannan rigingimin na yanzu sai mu nemi da hanya a cikin wannan tafiya. Ni dai ɗan PTP ne, ba ni iya barin PTP, amma ina da hakki in baɗi abinda ya kamata a wannan jam'iyyar nan. Kuma ina tabbatar maka abinda na yi nan mutane ko ina suna faɗin ciki, da kudu ɗin da arewan da kowane zon suna yaba mini na ƙoƙarin da na yi. Na ce ba na so, kuma yau na fita an ba mataimakina rikon kwarya. Shi kuma mataimakina daga ciyan kudu ne wajen Yamurai South East. To kaga wanda suke yi.
Yawwa, wato dai wannan sadaukarwa da kai na aje mukamin zai iya kawo daidaito a jam'iyyar waɗanda suke ganin mukamin PDP sun yi yawa arewa, za su iya ɗan rage fitinar su kenan.
Zai daɗa ƙara mana ƙaifi a PDP, ƙwarai da gaske. Wanda ma yana wani tunani, to ga caman babban chairman na mitattu ya bari. To me yake nema kuma? Ya kuma wanda muka bashi ya ci gaba da aikin yanzu na riko shine mataimaki na mutumin Kudu ne. To a ce yanzu an cire shi, a ce a dauki wani a sake kawo shi inda muke yanzu, kana ji za su yadda abin dole ne ya faru inda faru ne. Amma akwai nasara, batin namu ba dai fatu ba, kuma mun kusa kai ƙarshen wannan abun.
To shin ma waɗanne sharuɗa ne su muke yagin da yawa jam'iyyar domin mai da wukarsa kube? Tsohon sakataren jam'iyyar Sanata Ibrahim Umar Tsauri ya yi bayani kansu da kuma yadda jam'iyyar za ta tunkari buƙatun.
Abun lura a nan shi ne an yi abubuwa da yawa, kuma har kwamiti an naɗa wanda kwamitin ne ya amince cewa a ba wike mataimakin shugaban ƙasa. Amma sai hakan ba ta faru ba. Shugaba na ƙwarai yakan yanke hukunci a lokacin da ya dace yanke shi, ko da hukuncin ba daidai ba ne. Atiku ya yanke hukuncin da ya yanke daidai lokacin da ya yanke shi. To idan ka yanke hukunci da ba daidai ba a lokacin da ya dace ka yanke hukuncin, sai a koma a kama gyara. Wanda wannan shi ne abin da ake yi a yanzu. Wike na da 'yancin zai ci ba mashi daidai ba, amma bai fi ƙarfin jam'iyya ba, ko ba wanda ya ƙarfin jam'iyya. Wike ɗan jam'iyyar PDP ne, kuma ɗan jam'iyyar PDP wanda yake taƙama da shi ɗan jam'iyyar PDP ne, domin ya yi mu jam'iyyar hidima lokacin da ya kamata ya mata. Ba zan iya zaina ma abubuwa guda shidda da ya nema ba, don akwai guda biyu wanda ban iya faɗi maka. Na farko dai akwai abun da ya hito hili cewa so yake shugaban jam'iyya ya sabka. Na biyu shugaban matiɗan takararmu na shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya sa hannu zai yi tenuwa ɗaya. Abu na uku shi ne dropping kowa. Na hudu shi ne kila in an ci zaɓe a bashi sanar firistan. Wannan su ne guda hudu waɗanda zan iya faɗa maka, biyu ba zan faɗa maka su ba. Amma dukkan su guda hudun nan masu wahalayi ne. Don misali in ka ce a cire ɗaya ce ayu, to gaskiya ne yadda abun ya kamata a yi shi ne shugaban ƙasa ba zai fito daga sashe ɗaya da shaman jam'iyya ba. To amma lokacin da za a yi wannan abun ba daidai ba ne. In kuskure ne an yi shi tun daga lokacin da aka yi kwamitin Bala Ƙaura wanda ya ce shugabancin jam'iyyar PDP, shugabancin shugaban ƙasa yanzu a bar shi a wannan karon, a ce kowa na iya tsayawa takara, kuma kowa tsaya. Abinda suke magana shi ne sashen wai kenan, so suke a cire ayyuce ayyu a bayyana cewa manya koma kudancin ƙasar nan. To idan aka yi wannan, sai an canza tsarin mulkin Najeriya, tsarin mulkin jam'iyyar PDP, ko kuma sai an kira abun da ake cewa National Convention. Don me tsarin mulkin PDP ce waye idan shugaban jam'iyya ya aje matsamin shi, ko aka kore shi, ko ya samu wata matsala, ko ya mutu, mataimakin shi wanda ya fito daga sashen da ya fito shi zai hau, wanda dama gunkin nan zai hau dan arewa ne, dan yobe ne. In kawai har za a yi wannan, to sai an canza national secretary, sai an yi convention, wanda muna da wata 5-6 ga yin zaɓe, ka ce za ka yi babban taron ƙasa. Wannan abun lokacin bai dace ba, bai daidai ba.
To kenan da alama sulhu da wike zai yi wuya kenan, ko kuwa kana ganin za a iya samun daidaito a yayin da babban zaɓe ke daɗa ƙaratowa?
Ai shedan kawai ke ba son sulhu. Jam'iyyar PDP ba za ta kyale wike ba. Ana nan ana bin wike gindi-gindi-gindi-gindi, ana ba shi haƙuri, duk wanda ya kamata ya ba shi haƙuri ana ba shi, duk wanda ya kamata ya magana ya ji ana mai magana ya mashi magana, kuma kowa na nan na mu wike magana, domin an san halin wike, an san wike wane ne shi. To haka ina tabbatar maka cewa kafin mu fara campaign ɗinmu za ka tabbatar da cewa wike ya komo ya bi layi, domin mu ci zaɓe mu kori APC cikin hikimar Allah.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.